This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokai, yake muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 10 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada matakin sojin da take daukawa yanzu zuwa cikakken farmaki kan birnin Rafah na yankin Gaza. Yan tawayen Houthi dake Yemen sun yi ikirarin kai har-har biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dahon kaya. Sannan hukumar zaben Chadi ta ayyana shugaban kasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da shirin kwashe ɗaliban makarantu dake yankunan dake fama da matsalar tsaro.
Ɗaya daga cikin matakan shi ne wayannan makarantu mu tabbata cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gadi a wayannan makarantu, wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su.
Sannan za ku ji cewa a yau Juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Birtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya.
Muhimmancin shiga sojan Najeriya gabaɗa, shi Prince Hari dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci zaman can ana ta yaɗaɗa shi.
Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikra zai gabatar. A wannan makon shirin ya tabo rashin jituwar da aka samu tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin, sannan kuma ya jiyo ta bakin sanatar Rafa Isa na Hanga da ya raba ƴan mazaɓarsa likafani da tukwane. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada kayyadaddan matakin sojinta na yanzu zuwa cikakken farmaki kan Rafah. Wannan karan ba ma saboda fargabar da aka dade ana yi kan makomar farar hula ba kawai, har ma da tsarin dabarar yaƙi. Ra'ayinmu shine ayyukan soji da ake yi a Rafah, musamman ma duk wani babban matakin soji da za a ɗauka wurin a daga ta ƙasa, la shakka zai ƙarfafa Hamas ne ba Isra'ila ba wajen batun tattaunawa, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ga manema labarai jiya Alhamis. Kirby ya ce Yahya Sinwar, wani jagoran Hamas wanda aka yi imanin cewa a yanzu haka yana boye cikin wani rukuni na hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza, ba zai ga dalilin wata tattaunawa ba muddin aka sake samun mace-macen farar hula da yawa a Gaza. Yan tawayen Houthi da ke Yemen sun yi ikirarin kai har-har biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dakon kaya masu ɗauke da tutar Panama, amma ba su yi wata ɓarna ba. A halin da ake ciki kuwa, wani mai ba da shawara ga shugaban addinin Iran ya yi gargaɗi cewa Iran na iya ƙirƙiro makamin nukiliya muddin ta yanke shawarar yin hakan. Waɗannan kalamai na jiya Alhamis, waɗanda mai magana da yawun rundunar sojin Yemen Brigadier General Yahya Sari da kuma tsohon ministan harkokin wajen Iran Kamal Harrazi suka furta na zuwa ne a daidai lokacin da aminan Hamas ke ci gaba da matsalamba ma Isra'ila saboda ci gaba da yakar kungiyar mayakan a zirin Gaza. Sari ya yi ikirarin su ne suka kai hari kan jiragen ruwa na MS Diego da MS Gina. Shi kuma Harrazi an ba da rahoton cewa ya gaya ma kafar labarai ta Al Jazeera cewa a shirye Iran take ta canza matsayarta kan nukiliya muddin aka yi barazana ga tsaranta. Hukumar zaben Chadi jiya Alhamis ta ayyana shugaban ƙasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar ranar 6 ga watan Mayu kai tsaye da sama da kashi 61 na ƙuri'un da aka kada. Tana mai amfani da sakamakon wucin gadi, duk wanda yake babban mai kalubalantarsa ya ayyana kansa shi ma a matsayin wanda ya ci zaben. Kasar Chadi mai gwamnatin mulkin soji ta zama ta farko cikin kasashen da aka yi masu juyin mulki a yankin Afirka ta yamma da kuma yankin Afirka ta tsakiya da ta koma tafarkin demokaradiyya. To amma wasu jam'iyyun adawa sun koka kan magudin zaɓe. Yayin da zaman ɗaɗɗarke ƙaruwa, an girke jami'an tsaro a manyan mahaɗun hanyoyi na Injimi na babban birnin ƙasar gabanin sanar da sakamakon zaben.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Ganin yadda 'yan bindiga ke yawan huce haushi a makarantun jihar Kaduna, ya sa gwamnatin jihar sanar da shirin kwashe ɗaliban makarantu da ke yankuna masu matsalar tsaro don haɗe su da takwarorinsu da ke garuruwa da ke zaune lafiya da nufin kawo ƙarshen sace ɗaliban a makarantu. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta ce duk da wannan sabon tsari za ta zuba jami'an tsaro a sauran makarantun da ɗalibai za su ci gaba da karatu daga Kaduna. Wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Gwamnatin tarayya dai ita ce ta kaddamar da shirin kare makarantu ta hanyar jibge jami'an tsaro a mafi akasarin makarantun da ke fuskantar barazanar tsaro. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da ke fama da hararen 'yan bindigan da kan sace ɗalibai. Saboda haka ne gwamna Obasanin jihar Kaduna da shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Sani Kilaya wakilta ya ce akalla makarantu 359 ne a jihar Kaduna za a haɗe su da sauran makarantu da ke guraren da babu matsalar tsaro domin gujewa hauhawar hararen 'yan bindigan da kan sace ɗalibai.
Ɗaya daga cikin matakai shi ne wa'annan makarantu mu tabbata cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gaji a wa'annan makarantu, wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su. Na faɗa cewa akwai makarantu wanda suna wata area masu zafi, za mu min majin da su sun kai makarantu 300 da wani abu, mu haɗa ƙarfi mu kai su wurare domin mu tabbata cewa wa'annan yara sun zama safe.
Babbar jami'a mai kula da shirin kare makarantu na gwamnatin tarayya malama Halima Iliya ta bayyana babban dalilin da ya sa gwamnati ta fito da wannan tsari a fadin wannan ƙasa.
Saboda matsaloli da ƙasa take samu akan kai wa makarantu hare-hare, to gwamnati ta zo ta zauna in 2021 aka yi shawara, to sai aka zauna aka ce to ƙasa ya kamata a ce tana da plan mataki na farko, to yanzu we are at the stage na implementation na wannan tsari. Kuma mun rubuta wa jihohin ƙasa gabaki daya muka ce su ba mu duka community wanda yake is vulnerable da kuma makarantu wanda suke they are vulnerable, saboda intervention we intend to start with the most high risk communities and high risk schools.
Masana harkokin tsaro irin su Manjoya Shinkomirta dai na ganin wannan tsarin haɗe makarantu farar dabara ce, musamman maganin karancin jami'an tsaron da ake fama da shi a kasar baki daya.
Duba da karancin jami'an tsaron da kasar nan take fama da su, musamman ga ayyuka sun barko musu kota ina sassa daban-daban. Yanzu adadin wayannan makarantu a jihar Kaduna an kace kowace sai an sama mata jami'an tsaro, to abu ne ba karamin abu ba, wanda yake banda ma maganan kudaden da za a kashe wurin yin hakan, su kansu adadin jami'an tsaron ba karamin yawa bane wanda ba za a same su ba irin yanayin sojojin mu da sauran jami'an tsaro na yanzu. Amma aka ta makarantun aka samar da su a wasu wurare, kuma inda wuraren wuri ne wanda ba zai yi wuyan zuwa ga wayansu ƙarin jami'an tsaron da za su kawo ma wayanda aka girke dauki ba, abu ne mai kyau.
Amma mejo wasu za su ga kamar gwamnati ta nuna takare kenan ba za a iya kula da mutane ba har raba su daga ruwan su don su karatu a wasu wurare.
Shi gwamna a jihar sa irin kokarin da zai yi kenan na tabbatar da tsaro ya ga ya sauke wahalar da za a ce ita kanta gwamnatin tarayya da jami'an tsaron za su sha wurin tabbatar da tsaro, domin gaskiya adadin jami'an tsaron mu da irin kayan aikin su yanzu ya ai karancin da za a ce a kai su a kowanne irin wannan makarantun da ake gani sun fito waje ko kuma sun kai wurin da yake akwai barazanar tsaro.
Jihar Kaduna dai ta shafa ma da satar ɗalibai daga 'yan bindigan daji tun daga jami'a kama zuwa manyan makarantun gabar sakandare har zuwa sakandare da firamare, kamar da yadda aka gani ya faru da ɗaliban makarantar Kuriga a watan ukun shekarar nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe a tsakiyar watan Afrilu Amurka ta girke makamai masu linzami samfurin ta Mohawk a Philippines, wani matakin da Rasha da China suka yi Allah wadai da shi. Makamin mai matsakaicin zango na iya isa wuri mai nisan kilomita 1,600. Yanzu dai Rasha na cewa tana shirin hanzarta kirkiro makamai masu linzami makamantan waɗannan. A wani bayani a wannan makon, sakataren harkokin wajen Rasha ya ce wannan matakin martani ne ga girke makamai masu linzami makamantansu da Amurka ta yi a Turai da yankin wato Asia maso Pacific. William Hill na cibiyar Wilson Center ya ce,
"As an attempt to frighten or to deter
yace ina fassara wannan furucin a matsayin wani yunkuri na tsorata Amurka da Burtaniya da Faransa da sauran mambobin kungiyar kawance ta NATO masu goyon bayan Ukraine, waɗanda duk wato wannan duk ba bakon abu bane, kawai dai abu ne mai ban haushi, hakan ba zai kawo zaman lafiya ba, sai dada kawo zaman daddar." A ƙarshe, wata lauya mai kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wato ta yarfa tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniel ta wajen ayyana ta a matsayin wato makaryaciya mai zarin son kuɗi, yayin da take mata tambayoyi a zaman kotu na jiya Alhamis. To amma Stormy ta dage cewa shi Trump ne ya gayyace ta cin abinci a ɗakin otel ɗinsa a shekara ta 2006, amma bai sa an kawo abincin ba, sai kawai ya tuɓe ya nemi ya kwana da ita. A ƙoƙarin lauyar da ke kare Trump ɗin, Susan Nichol, na nuna cewa ba a yi wata ganawa tsakanin Trump da Stormy a wurin gasar ƙwallon golf ta shahararrun mutane a Lake Tahoe da ke jihar Nevada ba. Ta ce ma Stormy Daniels, "Kin ƙware wajen tsara ƙagaggun labaran zina su yi kama da abubuwan da suka faru a zahiri, saboda fina-finan batsa sama da 200 da kika yi." To amma sai Stormy Daniels ta ce, "Ba hakan zan so faɗi ba, jima'in da na yi a fina-finan na gaske ne, tamkar abin da ya faru da ni a wancan ɗakin."
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda yau Juma'a ne Rima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Burtaniya za su fara ziyara aikin soja a Najeriya, inda za su gana da babban hafsan tsaron ƙasar da duba wasu sojoji da suka ji raunuka a fagen daga a wani asibitin soja na 44 a jihar Kaduna, tare da gana da gwamnan jihar da kuma gana da wasu ƙungiyoyi a jihar Lagos da gwamnan jihar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
Zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu, kuma ya ga sauran 'yan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama. Kada ka manta shi ma soja ne, kuma ya je har Afghanistan, saboda ya san abin da ake nufi idan soja ya ji ciwo wajen yaƙi.
Yanzu dai kusan hankalin duniya kwacakwam ya karkato kan Najeriya, inda Yarima Hari da Gimbiya Megan na gidan sarautar Burtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Ismail Gusau.
To zuwan Rima Harris da Gimbiya Megan yana da ɗan tarihi. Kamar wata 10 da suka wuce, sojojinmu waɗanda suka ji ciwo a fagen fama sun je wurin wani wasannin motsa jiki wanda ake kira Investors Game, wanda shi Rima Harris shi ne ya ƙirƙiro da wannan wasannin. Karon farko ƙungiya daga Afirka ta halarci wannan wasannin na motsa jiki. Najeriya su ne tim na farko daga Afirka da suka je wurin wannan wasannin. wasannin. So a wurin ne suka haɗu da shi Yarima da kuma ita Gimbiyar. Sai yi farin ciki sosai ganin cewa zuwan su na farko sun samu gwalagwalai har da tagulla. So ya ji daɗi sosai, shi ne ya musu alƙawarin cewa zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran ƴan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama. Kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har Afghanistan. Saboda ya san abin da ake nufi idan soja jiji ciwo wajen yaƙi. Ana cikin haka ita kuma matar shi, ashe akwai wani bincike da aka yi mata. Ka san ba Amurka ya ce, baka fata ce ta America. Akwai bincike da aka yi mata wanda ya gano cewa kakanninta na can baya asalinsu suna da alaka da gandun Najeriya. Kusan ma za a iya cewa a Najeriya ta fito, amin suka fito.
To kome da mai gari Muhari da Gimbiya Megan za su yi yayin wannan ziyara? Har ila yau ga General Gusau.
Idan suka iso za su gana da shi babban hafsan tsaro na ƙasa General Christopher Musa. Bayan sun haɗu da shi za su je Kaduna. A Kaduna akwai asibiti ta soja 44. Za su je su haɗu da sojojin mu wanda ke kwanci asibiti wanda suka samu lalura a sakamakon zuwan da suka yi a fagen fama. Zai gansu, zai gaisa da su, zai musaba da su. Don daga nan zai je ga gwamnan jihar Kaduna, sannan kuma zai sake dawowa nan. Akwai 'yan shirye-shirye da aka yi mashi nan Armed Forces of Sesmes. Don in aka kare kuma zai je Lagos. A Lagos ma akwai wasu kungiyoyi wanda shi kungiye shi foundation nashi suke alaka da su kuma suke taimaka musu suna aiki tare da juna. So zai gansu kuma zai je ga gwamnan Lagos.
Ko menene muhimmancin wannan ziyara ga sojojin Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da newa tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman.
Kuma wannan ziyaran da Prince Harry zai kawo muhimmancin ta shine cewa shi soja a saman waɗanda suka samu wasu raunuka kan aikin da suke yi. Wato kulawa ne na musamman. Muhimmancin shiga sojin Najeriya gaba ɗaya, shi Prince Harry dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda duk inda ya je abin da ya ci yana ba ma mahimmanci zaman cewa ana ta yaɗaɗa shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai su ma gwamnonin arewacin Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamin tsaro a arewacin Najeriya ta kai matukar tikewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikinmu yadda ba mu tunanin ta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta, shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta.
Ita kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taranta na kasafa ya ƙara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power.
Duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba. To sai aka gaga wiki ga kuma Atiku Zanaujan kuma Allah da iko shi ko uffam.
Game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata Rufai hangan da aka hanga yana rabu likafani da tukwane kuwa hangan aka hango yana haskacewa ai har ma ya hada da motocin daukar gawa.
Dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ko ba ta da yawa madrasa. 3000 ce da 100 wani abu da kuma likafani 2000 tara da wani abu mun da wannan alƙawari na sai motocin gawa ma na bai ai
wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 169 cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwuwa shirin kuma amma na shake matsalar tsamin tsangwama tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tungace ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai buƙatar bukatar janye hana motocin man Niger wucewa ta Benin da kuma bude border da Niger ta rufe domin sulhuntawa
tsakanin mu da Benin akwai wata commission wadda aka ce ma Benin Niger ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa ta shahi talakawa ba harkar siyasa bace
ai sulhu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi dan horan shi ta kawo sojojinta ta aje wannan ba damuwa bane mu ma muna iya tambayar shinuwa ko su rasha su ma su aje bazi din su nan tsakanin mu farancerkin mu da Benin mu kawo sojojin mu mu aje mu bude hanya a sulhu in sun takura mana mu takura musu tunda ai horan shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga Benin ba tana akwai hanyoyi da inda za ta bi kaga suna da sojoji Chad suna da sojoji Gabon suna da sojoji Cote d'Ivoire ko wannan hanyar ta fetar abinda aka kashe ya kai miliyar da dollar wajen shida su ma Benin da ka wannan barazana bashi sun ka ciwo ga bankoki sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farin wanda suka ce ma na Seme su ma za su yi asara in suka matsa ya kamata Niger ta tada tawaggata ta yan diplomasiya da ma'aikata kwararri wanda suka san yanda aka taya da arzikin kasa ya ciwo kan abu tunda yo wannan ruhi hanyar da an kai tsakanin mu da Benin ta kawo matsala diya garin masara ya yi tsada abinci ba shigowa daidai kuma yan kasuwar mu suna kuka sun ce wa ga hanya ta togo wai ba ta yi ba mu sani in gaskiya ne ko ƙarya bane
game da cacar bakin caccakar gwamnonin arewacin Nigeria da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a Amurka kuwa shugaban wata kungiya a arewacin Nigeria Komar Abubakar Lawal ne ce suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta yan adawa
ma'aikatan da suke tsare-tsaren na tsaro a ƙasar Amerika ta gayyaci gwamnoni guda 10 daga bangaren arewa na Nigeria a tattauna yanda za a ci mu ainihin na maganin ainihin ta'addanci da sauransu aka tattauna komai ya tafi yanda ya kamata kuma suka dawo lahiya bayan sun dawo wasu manya a arewa suka tashi suna ta ainihin koke-koke cewa wannan tafiyan da aka yi bannan kuɗi ne da sauransu saboda haka mu muka gan cewa bai dace ba
tsohon gwamnatin jihar Jigawa Sule Lamido abin da ya dage akai shine wa'annan gwamnoni zuwa America da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya gwamna bai da iko da soja bai da iko da police
to mu muna da yakinin da yaddar cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara wanda ba sai wani ya sani ba wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita
sai dai kuma gwamna dukka Umar Radan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa Amurka ya ce ai matsalar tsaron arewacin Nigeria fa ta kai matukar cabewa
wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta akwai Bahaushe akwai Bafulatani akwai Sarakai akwai masu unguni akwai yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kudi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta saboda kila wanda kuke kwana daki ɗaya da shi ko zauranka ko gidanka kila yana informant ne ko yana bada bayani so wannan matsalai sai an yaki da ita fama kuma sai al'umma sun bada goyen baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka bashi naira 700 aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun bada bayani wanda zai taimaki al'umma dan ba mu san wani abu ba
a siyasan ta kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Ability ne ke cewa daga jihar Niger ne fa ya kamata shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya fito tunda dai an amince mukamin ya zauna a arewa
wallahi jam'iyyar PDP ta nuna ita jam'iyya ne duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba saboda kowa na duban yaya tsohon gonan Rivers Zeji wanda yake kuma minista ne a birnin tarayya na Abuja to sai aka ga ga wiki ga kuma Atiku Zannaujan ga mutanen wiki ga mutanen Atiku kuma Allah da iko shi ko uffan babu wani tashin hankali da akai
a ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma
an tsaye cewa shi da Magun da ainihin makarban shi zai ci koyar bada rikon kware har zuwa watan August daga nan ne za a tabbatar an yi zabe to nan mu kira da muke yi anan tunda Allah ya sa wannan abu na ne kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami ne North Central kuma mu jihar Niger muna buƙatar a bamu wannan karkarin wanda kujera na rukun ƙwarya ya kasance jihar Niger ta karkare dalili kawa jihar Niger bata taba yi ba Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba so saboda haka muna duban Niger ko ba komi muna da uban jam'iyya tsohon shugaban ƙasar Najeriya
General Muhammad Ibrahim da masu baban gida. So muna duban ayyuka ramana wanga karkare na jagoranci a ba jahar Niger karkare.
Shi kuwa dan Masada dijan tare Nigeria daga jahar Kanawa Sanatar Rufai Ahmad Hangan da aka hango yana raba kafani da tukwane cewa yake ai da ma shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa.
Ni da abinda nake yi nawa a matsayin sanata na dan tallafawa mutane banda aiki na majalisa mi doka mi abubuwa aikin majalisa to yan taimako da ake da gefe to ina yin abubuwan da suke taɓa talaka sosai ni kuma na taso cikin talakawa za a zo da sassafin an mutuwa a zo a ce an mutuwa ba likafin da abin nan mutum za ka ga an mutuwa an zo ana karo karin kudin da a sai likafani an je makabarta a rasa ma tukunye da za a abin nan mutum mutane su tsirko-tsirko ana neman ajiya neman tukwane da za a rufa mutumin nan to na ga bariya nake ba mota na saya nake rabawa yansu masu babbar riga ba dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma hannun saya 300 wani abu na saya da kuma likafani 9,000 da wani abu bandar akwai gidajen limamai akwai gidan masu unguwa saboda an mutu ba sai an je ana karo-karo ba banda wannan kuma na sai subutacin gawa ma na bai ai to talaka ya je ba lafiya asibiti an masa mutuwa ba ka da naira 2,000 zaka ci abinci a gidanka ina kaga 20,000 da zaka dauko mota haya a daukan magawa a kai ma gida ina kaga naira 7,000 da zaka sai yaji za a yi sutura ina kaga naira 4,500 da zaka sai tukwanen da za a je babu niyya ga mutuwa amma ka ba ka da abin da abu shi abinci dan haka ne irin wannan na sai wannan abubuwan na bayar kuma wannan farawa ne
iyaka batutuwan da za mu yi bajjan muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa murabun iko a Najeriya cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin da aka kebe musu ne yake ƙara zaizayewa domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 1113 ne su yi sallamar sakin kurin da suke ta faman ƙara kankanewa kuma madadin dukkanin abokan aiki musamman dai Haruna Shehu Mararban Jos da Murtala Faruk Sanyin na dukkaninsu a Washington sai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirye-shirin in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan ƴan uwa shine mu rungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko san mu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku musamman akwai mutane ne waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqida taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarabta mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabta mu rasa aiki ya zama ne mu ne za mu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye. Saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam a wasu wurare, koda susa zaka yi sai mutun ya zaci kuɗi zaka bashi. Wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi. Allah ya zonar da mu lafiya, Allah ya sa mu cika da imani.
Madalla to masu sauraro, sai mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. Kafin mu karkare shirin, bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi sarkin Zamfar Anka Muhammad Faringani da na marigayi Alhaji Muhammad Gado ruwan Dorawa muna daurin auren ƴaƴansu Umar Abubakar Abba da Suraiya Abbas Anka, wanda za a daura a yau Juma'a. Yanzu a madadin kowa da kowa, ni Muhammad Hafiz Baba.